Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 15 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra da kanin labarai.
A yau Juma'a ne kasar Hungary ta hana kudirin kungiyar tarayyar Turai na bada tallafi ga Ukraine, yayin da a jiya Alhamis kungiyar ta EU ta amince da fara tattaunawa kan shigar kasar Ukraine mai fama da rikici cikin kungiyar. Amurka ta kulla daruruwan yarjejeniyoyi da kasashen Afrika a cikin shekarar nan da kudin su suka kai fiye da dala biliyan 14 a daidai lokacin da Washington ke kokarin dakile karuwar tasirin China a nahiyar.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyi da daidaikun mutane a Niger na dada kiran gwamnatin mulkin sojan kasar da ta amince da tayin baya-bayan nan da kungiyar ECOWAS ta yi mata saboda talaka ya dan wataya.
ECOWAS ta marmatso, su ma sojoji namu da gwamnati su marmatso a samu sulhu a daga ma talakawa wannan takunkumin.
Za a ji cewa yayin da 'yan Najeriya ke dada kokawa kan tafiyar hawainiya da batun tace mai daga Najeriya ke yi, kamfanin NNPCL ya ce matatar Fatakwal za ta fara aiki a watan nan na Disamba, sai dai kwararru na shakka.
Sun ce za su gama shi zuwa Disamba, amma ni ina ga za mu iya tsammacin abun a watan daya, sabila da yanzu kin ga saura kwana 15 in an gama duk abun da aka gama ma.
Za kuma a ji cewa hukumar yaki da safarar miyagun kwayoyi ta hada kai da wasu hukumomi wajen damke bata gari a shiyar Sokoto. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mafun Lalo ke gabatarwa, inda yau shirin zai mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa a yakin Ukraine. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo, amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. A yau Juma'a ne kasar Hungary ta hana kudirin kungiyar tarayyar Turai na bada tallafi ga Ukraine, yayin da a jiya Alhamis kungiyar ta EU ta amince da fara tattaunawa kan shigar kasar Ukraine mai fama da rikici cikin kungiyar. Prime Minister Hungary Viktor Orban ya hau kujerar naki wajen dakile kudirin bada tallafin, amma shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel ya ce kasashe 26 cikin 27 na kungiyar EU sun amince da kudirin kudin dala biliyan 54 na tallafin ga Ukraine, wadda take matukar bukatar sa don yaki da mamayar Rasha. Michael ya ce dole ne sai kasar Sweden ta tuntubi majalisar dokokin ta game da kudin tallafin, saboda haka tsarin yake a Sweden. Michael ya kuma ce kungiyar EU za ta yi kokarin samun haɗin kai kan kasafin kuɗi don tallafin Ukraine a farkon shekara mai zuwa, duk da kalubalen da shugaban Hungary ya kawo a tattaunawa kan Ukraine. Michael ya ce wannan wani abu ne na tarihi ga majalisar tarayyar Turai. Amurka ta kulla daruruwan yarjejeniyoyi da kasashen Afrika a cikin shekarar nan da kudin su suka kai dala biliyan 14.2 a daidai lokacin da Washington ke kokarin dakile karuwar tasirin China a nahiyar. Sabbin yarjejeniyoyin kasuwanci da saka hannun jari guda 547 na zaman kari ne na kashi 67 cikin 100 na yarjejeniyoyin da aka cimma tun daga shekarar 2022, a cewar British Robinson mai kula da shirin bunkasa kasuwanci a nahiyar Afrika, shirin da ya hada Amurka da masana'antun Afrika. Robinson ya ce shirin shugaban kasa da samar da tsaro na kasa an yi shi ne da nufin karfafa dabarun haɗin gwiwar tattalin arziki ta hanyar tsara shirin kasuwanci da zuba jari ne hanyoyi biyu, kuma matasa na da muhimmanci wajen cimma wannan buri. Jude Devermont, babban darakta mai kula da harkokin Afrika a Majalisar Tsaron Amurka, ya ce wannan shekarar ta kafa tarihi ce a dangantaka Amurka da Afrika, inda Amurka ta yi alkawarin zuba jarin dala biliyan 55 cikin shekaru uku.
To, an jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin farar hula da ɗaiɗaikun 'yan ƙasar ke daɗa matsa lamba ma gwamnatin mulkin sojan ƙasar da ta amince da tayin da ƙungiyar ECOWAS ta yi mata na baya-bayan nan, saboda a ceto talakawa daga raɗaɗin takunkuman da aka ƙaƙaba ma ƙasar. Daga Yamai, ga su labar ma da cikakken rahoton.
Mu ba mutane bane wa'anda ke son a kama a kyaga, a'a, mu 'yan zaman lahiya ne, so muke komi a yi shi cikin kwancin hankali.
Mataimakin shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula ta DCTR Tsayyabo Lawal Sallau kenan yana mai jaddada buƙatar amfani da hanyoyin sulhu wajen kunce kullun da ya sarke bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Canjin matsayin da aka samu daga bangaren sai da yawo a ƙarshen makon jiya, idan aka kwatanta da yadda take kallon lamarin da ya faru a Nijar bayan hamɓararra shugaba Bazoum, babban ci gaba ne in ji su. Saboda haka suka buƙaci hukumomin mulkin sojan CNSP su yi na'am da buƙatun da ECOWAS ta zo da su. Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu kusa ne a DCTR.
Tunda da farko bata yadda ba da an yi juyin mulki, yau ta yadda da an yi juyin mulki, ta yadda da za ta sa shugabannin kasashe su zaka su tattauna da sojoji, ta yadda da ɗan anka cika sharuɗa na aka kawo hukumomi na riƙon ƙwarya za ta ɗauki takunkumai. Kenan wannan abun shi ne muka kira ga sojoji, su kuma su yi nasu ƙoƙari. ECOWAS ta marmatso, su ma sojoji namu da gwamnati su marmatso a samu sulhu a ɗaga ma talakawa wannan takunkumin, tunda babu ƙasa wadda ta buƙata wasu ƙasashe 'yan uwanta ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren diplomasiya, ɓangaren zama tare.
Sai dai a ɗaya ɓangare, a washe garin taron na 10 ga watan Disamba, wasu ƙungiyoyin na daban sun yi kiran majalisar CNSP ta ɗauki matakin janye Nijar daga sai da yawo saboda zargin sabawa tsarin ayyukanta. Shawarar da gamayyar DCTR ke ganinta a matsayin ingiza mai kan turuwa.
Ba a cewa yau a yi kira a hita daga ECOWAS ko a watse kwata-kwata daga al'amarin ECOWAS. Alhali akwai cuɗayya ta al'adodi tsakanin talakawa, akwai cuɗayya ta kasuwanci tsakanin ƙasashe, akwai cuɗayya ta diplomasiya da tattalin arziki tsakanin ƙasashe. Kenan magana wannan bata taso ba. Muna buƙatar ECOWAS, tana buƙatar mu. Ka amince da Afirka na muke ciki, kuma Afirka tana da tarihi tsakanin ƙasashen ta na Afirka. Akwai damku wanda bai rabuwa.
A wani abin da ke da alaka da wannan kikikaka, kotun ECOWAS a zamanta na wannan Juma'a ta sanar da samun hukumomin mulkin sojan Nijar da tauye 'yancin haɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Saboda haka ta umarce su su gaggauta sakin sa daga inda yake tsare, su kuma mayar da shi kan kujerarsa. A yayin da a siyasance tuni shirin sasanta ɓangarorin ya kankama, domin ko a yammacin jiya Alhamis shugaba Ford da Togo ya turo da ministan harkokin wajensa Robert Dussey zuwa birnin Yamai, inda suka gana da Prime Minister Lamine Zen. Ministan na Togo ya kuma sanar cewa sun fara magana kan yadda za a tsara al'amuran gwamnatin riƙon ƙwarya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Kasar Denmark ta tsare mutane biyu yayin da ta maida hankali kan wasu mutane hudu a wani binciken ta'addanci da take yi, kamar yadda wani mai gabatar da ƙara ya faɗa a yau Juma'a a wani batu da ke zuwa a daidai lokacin da aka kama mutum ɗaya a ƙasar Netherlands da wasu da dama a Jamus akan zarginsu da zama 'yan ƙungiyar Hamas. Yayin da Denmark bata ce akwai wata alaƙa tsakanin mutanen da Hamas ba, hukumomi a Jamus sun ce mutanen ukun da aka kama a can ana zarginsu da shirya kai hare-hare kan cibiyoyin Yahudawa a Turai. Hukumomin Denmark sun ce an kama mutum guda a kasar Netherlands, amma ba su da tabbacin ko yana da wata alaka da binciken da ake yi kan yan Hamas a Jamus. An umarci mutane biyun da ake tsare da su a kasar Denmark da su ci gaba da zama cibiyar da ake tsare da mutane kafin shari'a har zuwa ranar 9 ga watan Janairu. Ba a dai san inda sauran mutanen hudun suke ba, kuma nan take ba a san ko ana farautar su ba ko a'a. Babban jami'in tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaida mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan da ya kai ziyara kasar a jiya Alhamis cewa za a dauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su ci galaba kan mayakan Hamas a tsirin Gaza. Gallant ya ce Hamas ta shafe fiye da shekaru 10 tana gina wurarenta a karkashin kasa a Gaza, lamarin da zai buƙaci lokaci mai tsawo kafin a murƙushe kungiyar ta Islama. Amma za mu yi nasara kuma za mu kawar da su, a cewar Gallant. Babu wani bayani daga Amurka nan take kan tattaunawar Sullivan da Gallant. Yayin da aka shiga wata na uku a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, ofishin Gallant ya ce jami'an biyu sun kuma tattauna kan batun mayar da 'yan Isra'ila gidajensu a kusa da kan iyakar kasar da Lebanon zuwa arewacin kasar, bayan da dubban mutane suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin 'yan kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran.
To, a gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda 'yan kasar ke dada kokawa kan tafiyar hawainiya da suka ce batun tace mai a cikin gida na yi, wanda don haka hukumar NNPCL ta ce matatar Fatakwal za ta fara aiki a watan nan na Disamba. To, sai dai wasu ƙwararru na nuna shakku. Daga Abuja ga Halima Abdulra'uf.
Batun fara aikin matatar man fetur na Fatakwal din ya sake jawo hankulan al'umma, musamman ma masu ruwa da tsaki. A fannin albarkatun man fetur na Najeriya ne jim kadan bayan sake jaddada yiwuwar hakan da shugaban kamfanin NNPCL Malam Mili Kyari ya yi a makonnin baya-bayan nan. Kamfanin NNPCL ya bayyana cewa a yanzu sashi na daya daga cikin 15 na matatar man Fatakwal ya fara aiki, wanda zai taimaka wajen ƙara ƙarfin aikin ga ragowar 14. Sai da duk da bayani daga kamfanin NNPCL da ke kara jaddada cewa aiki zai fara gadan-gadan a matatar man Fatakwal, wasu masu ruwa da tsaki a fannin sun nuna rashin gamsuwa da yiwuwar hakan zuwa ƙarshen watan Disambar da muke ciki, kamar yadda za ku ji daga bakin masani a fannin makamashi da albarkatun man fetur Malam Yabagi Sani.
To, lallai ne gaskiya za manga alama na hakan zai iya faruwa ba. Akwai abubuwa da ya kamata a ce an kammala a wannan lokacin da muke magana, kuma babu amon da cewa an riga an kammala su. Kamar matatun mai din kisa akwai abu da ake kira test run, bayan ma an gama, to yanzu ba ma gama baltana ce za a yi gudi, kuma akwai abu da Trump ke kira all things being equal, wato ko zai ka ce dai duk yadda ake zato zai zama. To, kuma ba haka ba. So, abu ne wanda yake gwamnati na da fata na tabbatar da cewa an samu yawancar mai a kasar da arzikin kasar da kuma mutanen kasar ma gaba daya. To, lallai kowane gwamnati yana da wannan wato niyya na tabbatar cewa an samo ma jama'a abin da zai kawo inganta rayuwarsu, kuma shani mai abu ne wanda yake na da muhimmanci a shanin arzikin kasa, ko ne kasa ma ba ma na gida kadai ba. To, har yanzu dai akwai sauran rina a kaba.
A watan Yuni shekarar 2023 da muke ciki, kamfanin NNPCL ya shirya taron ƙara wa ɗaliban Najeriya da sauran 'yan ƙasa sani a game da ayyukansa bayan komawa kamfanin kasuwanci sabanin yadda yake a da na gwamnati, inda shugaban kungiyar ɗaliban Najeriya wato NANS Usman Umar Barambu ya yi waiwaye akan ababen da suka tattauna da NNPCL din.
To, lallai mun yi zama da su, mun kuma yi maganganu sosai, har kuma mun fitar da matsayarmu. A cikin matsayar da muka fitar, mun gaya musu cewa a yi ƙoƙarin a farfado da matatun man namu zai taimaka, sannan kuma gwamnati sake buɗe ƙofa ma wanda suke so su yi matatar mai, ko 'yan ƙanana ƙananan nan a basu dama a basu lasin a ƙarƙashin kulawa ta gwamnati. Akwai maganan farfado da matatan mai kuma sun ce za su fara da na Port Harcourt sun fara din sun ce za su gama shi zuwa December amma ni ina ga za mu iya tsammacin abun a watan daya. Sabila da yanzu kin ga saura kwana 15 in an gama duk abun da aka gama ma fara aikin zai iya kai watan daya ko biyu.
A wani bangare kuwa shugaban kungiyar dalalan man fetur na Najeriya ya tofa albarkacin bakin sa akan batun fara aikin matatar man fetakwal.
Sunana Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima shugaban dalalan man fetur ta kasar Najeriya baki daya. Dangane da batun fara amfani da matatan man fetur kamar yadda su hukumar NNPCL ta yi alkawari to muna musu kyakkyawan zato. Allah ya sa su gyara wannan wuri kamar yadda suka yi alkawari akai. Domin gaskiya gyara wannan wuri a fara amfani da shi yana da fa'ida kwarai da gaske. To idan Allah ya sa aka gyara wannan matata ta Port Harcourt ko shakka babu al'umma za su samu sauki. Domin ke ga ba sai an je kasashen waje duka an je an so waɗannan kayayyaki ba. Za a yi amfani da man da aka tace a Najeriya a yi amfani da shi kuma a sayar da shi a cikin ƙasar mu.
Idan ana iya tunawa a cikin watan Maris na shekarar 2019 ne aka baiwa kamfanin Techman Kongelar kashi na ɗaya da ta kai fam miliyan 38 kwatankwacin dala miliyan 50 sai kuma wani kashi na kwangelar sayo kayan aikin sake gina matatar a watan Afrilun shekarar 2021 wanda ya kai fam biliyan 1.8 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 1.5 don aiwatar da cikakken gyaran ginin matatar. Lima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaida Halima yanzu kuma sai batun tsaro yayin da shekara ke shudewa lokacin da aika kan yi yawa. Hasalima hukumar yaki da safarar muggan kwayoyi ta hada hannu da sauran hukumomi wajen damko bata gari a shiyar Sokoto. Bari dai in bar ku da Muhammad Nasir.
Tun bayo bane yan Najeriya ke kokawa kan yadda illolin sha da kuma tu'ammuli da miyagun kwayoyi ke addabar jama'a. Duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin rage yawaitar wannan matsalar.
Matsala shan miyagun kwayoyi matsala ce da ta zama alaƙaƙa ga al'ummar Najeriya. Kuma a nau gani wannan matsala tana da ana iya dibinta ta fuska biyu zuwa uku. Na farko ana iya dibinta akan masu safarar abin masu dalalanta. Na biyu sannan ana dibinta ga hukumar da Ankara ta yi nauyi ta hada shan waɗannan abubuwan. Na uku ana iya dibinta ga magda masu sha din.
Wasu ma na ganin cewa ayyukan ta'addanci da suka da baibaye Najeriya suna ƙara haɓaka ne ta amfani da miyagun kwayoyi. Kamar yadda wani dan gwagwarmaya Abubakar Melatu ke cewa
kauda tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba. Sufiya ɗaya din nan kisa din nan abin da ya magana kona mutane yan bindigan nan mafi yawanci su ko kuɗin fanza za su karɓa sai sun ce a samu musu kwayoyi a ciki.
Bisa yawaitar koke-koken jama'a tun ma ba wannan lokacin ba da shekara ke bankwana lokacin da ake fuskantar bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara yasa jami'an hukumar yaƙi da shari'a safarar miyagun kwayoyi. Ta nemi haɗaka da takwarorinta jami'an tsaro don ƙara azama wajen kawar da wannan mummunar ɗabi'a. Iro Adamu Muhammad shine kwamandan hukumar ta yaƙi da share tu'ammuli da miyagun kwayoyi a Sokoto.
To saboda haka ne mu manyan jami'an tsaro na nan Sokoto wato Commissioner of Police, the Garrison Commander, Commander na Civil Defense muka haɗa kai da mu NDLEA saboda mu gyara wannan al'amari wanda ya zama ruwan dare a nan Sokoto. Mun je wajeje wanda daba na ƴan iska wanda suke zuwa su yi sha'isha a wajen ko mutane da yawa mun kama su a wannan waje. Wayansu mun kama su wato diloli ne na kwaya, wayansu kuma da aka kama amfani da wannan kwayan suke su je wajen su yi su sha su zo su yi ta abubuwa wanda bai kamata ba. Mun kama maza 54 sai ko mata guda 5.
A iya cewa wannan samamen ya zo daidai lokaci domin akwai wani dilan kwayoyi wanda hukumar ke nema ruwa a Jallo wanda lokacin da ta yi yunkurin kama shi ya yi sanadin yin kisan gilla ga ɗaya daga cikin jami'anta.
Cuka da dutse da duka to gamin haka ne ɗaya daga cikin su ya sara ma ofisar mu shadda da kuma diga suka soka masa a kai. A take ofisar mai faɗa nan ya mutu duk suka gudu. To tun daga wannan lokacin muke neman sa, ƴan sanda ma na neman sa, mun yi ta kokari mu kama shi. Amma Allah Ubangiji ya taimake mu yau dinnan mun kama shi.
Kumandan hukumar ya ce za su gudanar da bincike akan wannan dilan da aka kama kuma za a yi duk abin da ya dace a kansa. Yayin da sauran waɗanda aka kama a lokacin samamen za a tantance dilalle daga cikinsu a gurfanar da su gaban kuliya, yayin da sauran za a yi musu gargaɗi da jan kunne domin su kasance mutane na gari. masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta kara baiwar hukumar ta yaki da shada to amule da miyagun kwayoyi kwarin gwiwa ta hanyar samun mata ingantattun kayan aiki, yayin da su kuwa jami'an hukumar su kara azama wajen kawar da matsalar to amule da miyagun kwayoyi daga cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Agaida Muhammad, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Inda za mu kawo muku wasu Amurka biyu da ke tallafawa a fagen yaki. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Jason Ryan, malami ne da ke koyar da sojojin Ukraine dabarun ba da magani a fagen yaki, kuma ya faɗa wa VOA abin da ya zabar da shi shiga wannan aiki.
Just looking for something to do, I wanted to help. I spent a good bit of that time training.
Yace ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashi shekaru biyu ina aiki a ɓangaren ba da magani da wani sashi na 'yan sanda. To Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda, wani yanki da Burtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar ba da agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yankee ta gayyace shi. Ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isassa. Kesin ke ne ke cewa na ziyarci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv, na kuma je har Balaklia. A lokacin da yake Kyiv, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris, cibiyar ta horar da sama da mutum 7,000 kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. Yace idan kana jan mutum a ƙasa, ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu, akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum. To bayan wannan horo, waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake ba da wannan taimakon gaggawa. Irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran Anthony, wani sojan farin kaya mai shekaru 30. Dan asalin Amurka, Anthony ya bar birnin New York ne zuwa Donetsk, inda yake aiki da wata kungiyar ƙasa da ƙasa. Ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa. Ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine.
Decided I want to come because I want to help out because it just seemed pretty horrible.
Yace na ga akwai buƙatar na taimaka. Wannan mummuna abu ne da Rasha ke yi. Na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru 9 inda na je Iraki da Afghanistan sau uku. Yake suna bani kulawa mai kyau. An yi min aiki har guda 7. Yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina, wacce za a min sau uku a rana don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da ƙwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga ƙarfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Ya ce idan ka je fagen yaƙi, za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. A nashi ɓangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine. Ya ƙara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa kai, waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa Ukraine. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka wannan makon, sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta hada shirin, sai ana wacce ta hada asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
To gaishe ka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sako na farko ya fito daga Abubakar Kawo Girgir. Yace salam VOA Hausa. Kafa hukumar Hizba da gwamnatin jihar Katsina ta yi yayi daidai, domin dai wasu abubuwa da ake yi ya wuce hankali. To amma ya kamata hukunci ya hau kan kowa, ba wai ya tsallake kan masu mulki ko masu kuɗi ya fada kan talakawa ba. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da kuma Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yaba. Suka ce salam VOA Hausa. Hukuncin da kotun ECOWAS mai ofishi a Abuja ta yanke cewa gwamnatin mulkin sojan kasar mu Jamhuriyar Niger ta taka hakokin habbararren shugaban kasar mu Muhammadu Bazoum, har da umurtan sojojin da su hanzarta sakin sa, hakan ya ƙara tabbatar mana cewa shugabannin ECOWAS ba talakawan da suke mulki ne a gaban su ba, domin ƙarar 'yan Niger nawa ne ita kotun ta ECOWAS ta yi watsi da su. Wannan sakon ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gada Alhaji Nuciyawa Cakal da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, wanda yake cewa mun faro shekarar 2023 da karancin takardun kuɗi, gashi kuma shekarar ta zo ƙarshe, matsalar ta dawo. To sai mu ce Allah ya kyauta, amma kan gaskiya ya kamata a yi abin da ya dace, domin abin fa zai mana yawa ga tsadar rayuwa ga kuma rashin takardun kuɗi. Sakonmu na ƙarshe ko ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahi Karoga Sakkwato. Suka ce al'ummar Zamfara, Allahu ya kawo muku ɗauki, duk da cewa an sha ƙona mutane da ransu a kan hanya, amma matakin da 'yan bindiga suka ɗauka na ƙona amfanin gona bayan ya isa girbewa, wannan babban abin tashin hankali ne. Arewacin Najeriya na cikin wani hali, gwamnatocin jihohi da tarayya ƙalubalen ku. Allah ya kyauta.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Wani makami mai linzami da aka harba daga yankin da 'yan tawayen Houthi na Yemen ke iko da shi ya kauce wa wani jirgin ruwan dakon kaya da ke tafiya ta mashigar Bab el-Mandeb a jiya Alhamis, a cewar wani jami'in tsaron Amurka. Wannan shiri hari na baya-bayan nan da ke barazana ga jigilar kayayyaki a mashigar tekun. Hare-haren kan tekun da aka alakanta da 'yan ƙungiyar Houthi da ke samun goyon bayan Iran na zama wani bangare na matsin lamba da suke yi kan yakin da Isra'ila take yi da Hamas a zirin Gaza. 'Yan Houthi sun kai hari kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya tare da harba jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami kan Isra'ila. A cikin 'yan kwanakin nan sun yi barazanar kai hari kan duk wani jirgin ruwa da suka yi imanin ko dai zai je Isra'ila ko kuma ya fito daga can ne, ko da yake jiragen ruwan da yawa da aka kai wa hari ba su da alaka ko kaɗan da Isra'ila. Wani jami'in Amurka ya ce makamin da aka harba na jiya Alhamis ya fantsama cikin ruwan ba tare da ya haddasa wata barna ba. Wani jirgin ruwan Hong Kong wanda ya taso daga Salalah na kasar Oman zuwa Jidda a Saudiya. Jami'in ya yi magana ne a bisa sharaɗin a sake sunan shi domin tattaunawa kan bayanan sirri. A yau Juma'a, kasar Hungary ta hana ƙudurin yunkurin ƙungiyar tarayyar Turai na bada tallafi ga Ukraine.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a zakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna mika ta'aziyyarmu ga iyalan ɗaya daga cikin tsoffin manyan editocin sashen Hausa, Alhaji Kabiru Fage, wanda Allah ya yi wa cikawa da asubahin yau ɗin nan a Amurka. Za a yi sallar bisan shi gobe Asabar 16 ga wata da misalin ƙarfe 12 na rana a masallacin Prince George's a Muslim Association PGMA wanda ke a lamba ta 9150 wato 9150 Langham 7 Road, jihar Maryland da ke nan Amurka. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da Julie wadda ta taya mu da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Salamu Sigarba ke cewa sai anjima.